This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsakan mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake a ungwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiya da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi amma Amurka na duba wasu matakan abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kadamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damƙe ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin ɗa'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mu ba mu ba da ita ƙarshen mako, mu ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata. An kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta tana mai tana son ta karba bata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu a jiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida ina wurin ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi. Amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sakinta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin 'yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke ciki, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bagin penti tuna abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko Ms. Kala zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba,
amma dai ta damu da zancen murja kenan.
Daga
cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da janar Abdulrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da iko mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amsu dosi daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, gibin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya didi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi General Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar Forum Pula wanda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasa guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon nan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sidiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗanda kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali bata da takunkumi ko guda lafiya lau ita da Faransa ambassador din France yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka sun cikan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta'adda daga Maiduguri sai sake sun ba mu babu dajin zaka shiga ka ce kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ya ta haddada suka ce ha Faransa zo ka kai mun da soje bakin goda Niger ka tattale mun yan ta'adda kuma daga Najeriya su kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
haka ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafata
ita sai da yawo ke gani sun ga sun ga junan mulki sun kara a cikin ran da aka kafata Yakubu Gawaki da kanshi na shi wannan saka don minista ta maya ba liyawa gidan shi sai da yawo kin nan Yakubu Gawaki Lagos an kawata inda sun so yake ne
ana mintar da 75
shi ma general ne mai juyin mulki sai ni kwanciya littanar kanil na Niger Lamizana yana general na wata waltata zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Kirku na Benin wani ta yi a kwanan ne shi ma a wani ta yi a kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wani mutane shi min ya ke ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so yi ne su gaji mulki ko ina suna gaso ka ta ko ya zai da yake shi a zo zama
amma suna cewa kamar da masu shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jama'a general ne da tabo shi ba uban wanga president da nan to ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ku kasa al'umma ta Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi ya fuda so yi su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma so yi masu gaki uku su gozo gozo su gina ku za mu planning ita tana arziki na gaskiya ya ce ba ka san inda aka buga kudin gaba ba ka san inda aka zancen shin sai dai waye ka ji ba faransanci community economic digital lafiya da gwasi to ina economy shi ne an ka yi da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanki kana da mota baka da abin wani da ya yi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana da tarar mota daga kana zo ne ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke ciki kangin da muke ciki shekara 50 fasika an yi kusa 50 ne ecos ɗan Niger da ƙan Najeriya ba mai raba su.
President Anthony Carr, wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi sibillai ban gan shi ba. Ina ga koma bayan da zai kawo, saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan ƙasashen Mali, Niger da Burkina Faso, Mali ƙannanmu ne, Burkina Faso ƙannanmu ne, Nigeria ƙannanmu ne, saboda in ka diba duka al'umma guda ce, har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce, duka mu 'yan Afrika ne. Kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku soja hanga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukansu cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika, har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Kadafi, suna alfahari da Lumumba. A lokacin in suka diba wanda hitan na sai da yawo, sun ci amanar waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo, saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na a haɗa kanun
yafi. Amma kuma yana magana da samun ƴancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da ƴancin kai, ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France, sai France an kore ta daga nan ko? An kore France. Shike duka muka zo muka yi kowa labisannin an kore France. France ta tahiyatta, kuma don France ta tahiyatta sai mu komo mu tsakaninmu mu ci juna da ba illar da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga ƙasashe guda uku, in ba su da kowa cikin ƙasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo ƙasa 12, watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan ƙasashe. Shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su da wasu dauki kafin da shezur Tahiru Gimba ne makan adalci. Kuma Najeriya babu wani problem tsakaninmu da Najeriya, presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abinda ya yi da sunan sai da yawo, kuna tunani lokacin isu da aka yi kudeta na Mali, inda ce nika yana president an nagar sassan sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuce, amma sauran kasashe sai suka kotamta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Illa da wanga abu zai kawo mana, kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba, sai an sake tsari kartu wannan ta sai da yawo ita take bamu incin mu tai ko ina, yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki.
To mun ji Allah bai matakin nan mun ga fata
haka ne,
ba zamu da aikin ya gido gani,
mun ba mu fata wannan matakin yayi tasiri, saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba. Di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku, wanga kungiya ta yi yaki da ta'addanci ce, ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci, shikenan babu wani tattalin arziki da ta zafi saman tattalin arziki. Wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga, daga Najeriya ne ake kawo ni shi, ko dawon masara ba mu. Yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka like, ka san ƴan Nijar nawa suka yi asara, ka san ƴan Nijar nawa suka talauke, ka san kai akwai ƴan Nijar da suka yi komandikin kaya sun ma yaye, ka san kuma banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo, mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshenmu? To di ba wanga mataki da aka dauka, ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya lau ita da Faransa, ambasadikin Faransa yana can ECAP Sahel ta shekarun jiya da muka kora nan, su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa ECAP Sahel, Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su, mu ne ke da takunkumi. Kuma waɗanga ƙasashe duka, Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka, lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai son sabka. To mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition, kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki, kenan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yanzu ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara kuku a bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke lagu ya kwanta
ba zai yi ya ce amma ragon mai ya tashi
ba zai ga ya tashi ba fita cikin sai da yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen ganan mu
kuma babu wata maganar gara
babu wannan yanzu abin da yanzu za a yi ga IOS ga ecos ga IOS ga CDO a tattauna yarin da zamu yi na hango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da dai ruwa da dai saki in ka bani visa ya sa maka visa mun babu visa mun yi shaka
da mu ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
Afrika ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu ake ana fita abinda turuwa ta aji ga adafa adafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu shiga cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitamu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zan ce ya ja wani ji dan wani alasa ya ce a IOS an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai noma yanzu babu mai gonan ka tai babu kuma babu inda zaka ta kai kiwo babu inda zaka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bis 36 kenan ya karin daga kasa duk dan ta'adda daga Maiduguri sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hidda ta kake ce ha faransi so ka kai mu da soje bakin godan Niger ka tattale ni dan ta'adda kuma daga Niger su kuwa kowa ya sani daga Sokoto dalin kawai su suka shigo da machine su biyo ta dogon dutse a gudu hilinge mishimani
ai can da ma akwai rundunar haɗin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
madalla to bari mu ja burki anan sai Allah ya kai mu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kai mu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mu na wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.